أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يا اخوان المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركان مو دا كسانچيوا cikin wannan masallaci nawo mai tarun albarka masallacin da ke cikin gidan Alhaji Salame Nangi a nan unguwar Rubo Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kitabut tauhid littafin babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a lokaci makamancin wannan yau dai muna yin Lahadi daren Litinin wanda ya daidai da 18 kenan ga watan uku musulunci watan Rabiul Awwal yau hijira na da shekara 1446 hakan yayi daidai da 22 ga watan tara na shekarar miladiya 2024 da masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata muna karatu cikin babin da yake magana man haqqaqa tauhida dakhala jannati bighairi hisab duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa ya tsayu ya tabbatar da zuciyarsa da aikinsa da gabansa suna kan tauhidi to malai yace zai shiga aljanna ba da hisabi ba mun karanta ayoyi da hadisi na wannan babi duk gaba daya ma mun je can kace inda yake shafihi masai a wannan gun zamu tashi insha Allah a shafi na tara al-tari wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi na kitabut tauhid malik ya cewa fihi masail a cikin wannan babi na man haqqaqa tauhida dakhala aljannati bighairi hisab akwai mas'aloli akwai masail al-ula mas'ala ta farko ma'rifatu maratibin nas fi tauhid a wannan babi mun fahimci matsayin mutane game da tauhidi matsayin mutane game da tauhidi tunda mun ji Allah ya ce Annabi Ibrahim shi kadai al'umma ne ana ganewa inna ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen Annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai al'umma ne wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa baya daya daga cikin masu hada Allah da wani kun ga akwai maratibun nas matsayin mutane game da shi kansa tauhidi din ga kuma wancan hadisi da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane guda 70,000 a wannan al'umma yadkhuluna aljannati bila hisabin wala iqab za a shigar da su aljanna babu hisabi babu uquba kaga su ma tauhidin su iya da daraja akwai matsayi cikin tauhidin su asaniya mas'ala ta biyu ma ma'ana ta haqiqo mun ji abin da ake nufi da haqiqut tauhid tabbatar da tauhidi a cikin rayuwarka a matsayin ka na musulmi asalisa mas'ala na uku sana'uhu subhanahu ala ibrahim inda Allah ta'ala mai girma da buwa yake yabon Annabi Ibrahim alaihi salam sana yabo kenan Allah ta'ala yana yabon Annabi Ibrahim alaihi salam bi kaunihi lam yakun minal mushrikeen kasancewarsa baya daya daga cikin masu hada Allah da wuri mas'ala mai namba na hudu sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihi minash shirk yanda Allah ya yabi shugabannin masoya Allah
sune annabawa da mabiyansu sune sadatul awliya shugabanni wajen ga masoya Allah subhanahu wataala yanda Allah ya yabe su bi salamati min shirk wajen kubata su daga shirka Allah ya yabe su domin su ba mushrikai bane ba su hada Allah da wuri al-khamisa mas'ala nabiyan kaunu tarkur ruqiyya wal kai min tahqiqi tauhid kasancewar rashin neman magani da kuma rashin kai shine lalas da da ake cewa da Hausa jinya ce mutum in yayi da sai ya sa karfi a wuta dinga dana masa a jiki lalas sai lalas to barin lalas da neman magani shi ma iya cin abin da ake nufi da tahqiqi tauhid tunda waɗancan mutane mun ji wanda manzon Allah ke siffanta su za su yi ga aljanna ba hisabi ba hukuma an ce in suna jinya ba sa neman magani ba sa canbi ba sa tsafi wa ala rabbihim yatawakkalu kun ga sun tabbata da tauhidin su har muka yi dan karin bayani cewa neman maganin wai ba laifi bane ko ba rahin tauhidi bane ba ba laifi bane ba to amma su imanin su ya kai ya kawo har ma sun tabbatar da Allah subhanahu wataala iya sarar da halin da suke ciki an bai mutan nan to iya cikin taqiqu tauhid as-sadisa mas'ala mai namba na shida kaunu al-jami'a li tilkal kisal huwa tawakkul abinda yake hada wannan tadojin gaba daya abinda yake hada wannan al-khairan gaba daya shine tawakkali shi tawakkali iya karfafa tauhidi duk mutumin da yake da karfin tawakkali to tauhidinsa iya da karfi duk musumin da yake mu samu raunin tawakkali to tauhidin sama iya da rauni ana fahimta domin tauhidi tawakkali iya karfafa sa mas'ala mai namba na 7 umqu ilmu sahaba zurfin ilmin sahabbai kine umqu ilmu sahaba zurfin ilmi na sahabbai bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amali sun san ba wani matsayi da zaka samu a gun Allah ko aljanna ce ba zaka samu illa bi amali sai kai yunkurin aiki sai kai wani effort naka sannan kuma Allah in ya ga yunkurinka sai ya cika maka yasa yake cewa innal ladhina amanu wa aminu salihati innal ladhina amanu wa aminu salihati ba aikin bane zai baka aljanna a yunkurinka da amsa kiran Allah sai Allah ya tabbatar da cewa ka bi umarninsa ka bi abin da yake umarni da shi ka hana kan abin da yake hanawa kuma sai Allah ta'ala ya baka aljanna ana fahimta mas'ala mai namba na 8 hirsuhum ala alkhair hirsuhum ala alkhair kwadaitarwar sahabbai wajen alkhair sahabbai suna son yada alkhair ku duba da manzon Allah ya wancin hadisin sallallahu alaihi wasallam sai nan da nan ukhashi yace manzo Allah roƙa mun Allah na zama a cikin su sai ce anta minhu ya ukhasha kana cikin su shi ma wani ya meke manzo Allah roƙa min Allah na zama to ina cikin su sai ce a wannan dama dai ukhasha ya riga ka sai dai kaje kai ta aiki in Allah ya so kuma ya je baka a cikin su sahabbai suna da kudayin alkhairi duk inda suka je alkhairi suna kudayin shi haka na sha buga wannan misalin akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bako da ya bako sai ya tura a ka masa dan abin shi haka a gida da zai ci bakon zai ci aka je ba a samu ba sai yake faɗa wa sahabbansa cewa wane ne zai sauki wannan bako na wani kuma na lamunci masa aljanna ko balgiyama a lokacin akwai Abu Talha al-Ansari sai ce ha ana zaya rasulullahi gani nan zan sauki shi shi ma kuma kudayen aljannan ne domin ba shi da tabbacin iya da abin da zai bi ba kwashin ma gidan shi kaga wannan din misalai ne na hirsuhum alal khair sahabbai suna da kudayen alkhairi ku duba yadda wannan manyan sahabban Abubakar Umar Usman Ali da sauransu yanda sun tabbatar da su yan aljanna ne sun suna duniya amma ku duba yadda ba sai suka ci wajen aikin alkhairi ba irin su Abdurrahman dan Auf irin su Talha bin Ubaidillah duka wannan suna cikin goma da aka musu alheri da aljanna amma ba su daga kafa wajen yawan aikin alkhairin su ba ana fahimta duk da cewa suna da tabbacin manzon Allah ce su ƴan aljanna ne amma wallahi ba su yi sakaci wajen ƙara ninninka aikin alkhairi a rayuwarsu ba kaga wannan zai tabbatar da kan cewa sahabbai suna da kudin alkhairi duk inda suka ji labarin aljanna to he sun iyayen su ba duk inda manzon Allah ya ce kaza na alkhairi ko wanda ya kaza kaza wallahi sai dai inda karfin su ya kare duk inda manzon Allah ya kudaitar da su ku duba an ya kudaitar da ya kudaitar da su sadaka ko kyauta ku duba wani abin da ya mallaka gaba ɗaya zai dauko ya bayar domin kudayin sai fada cikin wannan alkhairi in ya ce a zo a fita yaki haka wani da larura wani da jinya wani raunin sa bai warke ba haka zai fito ya fito wannan yaki duk abin da manzon Allah ya ce ku zo kaza to wallahi sai inda karfin su ya kare domin suna da kudayi wajen zamto cikin alkhairi kuma duk damar da suka saba sai ai je na yi kaza ko kuma na yi abu kaza ni ba zan yi a'a sai ga mai kudi ya bada kudin ya je yakin kuma ya zo iya hadar hadisi ya zo iya hadin alqur'ani kowace fage kowace koba an sun gani ta alkhairi ba sa sakaci ga wancan hadisi da talakawa daga cikin sahabbai suka je suka samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suke cewa zahaba ahalad duthuri bil ujur manzan Allah ma'abuta ku dukiya sun tafi da lada suna sallah muna suna sallah kamar yadda muke suna azumi kamar yadda muke suna kaza kamar yadda muke amma waye ta saddaquna bi fada'ili amwali suna sadaka da dukiyar su mu kuma ba da dukiya ga aikin alkhairin ko ina muna yi amma kuma suna sadaka suna bayarwa sai manzo Allah ce to kuma talakawa ku je ku dinga tasbihi da tahmidi da la ilaha illallah su ma yayi kamar sadaka kuma kuna yi to da masu kudin sahabban suka ji he suka da su ma suke yi suka tabke su ma suke yi ga ibadar ga bada kudin ga wannan din da suna yi kaga wannan duk ya gaskata gare su her su mu alal khair sahabbai suna da kudin alkhairi to haka mu ake so mu yi duk inda kaga wata kofa a addini har an ce akwai kaza na alkhairi akwai kaza na rahama akwai kaza na jin kai to kar ka saki ai ba kai kai ta kokari kai ta kokari aka samu kai maka cafi wani abu daga cikin abin da ake samu na alkhairi ana fahimta التاسعه مساله من نمبر 9 فضيله هذه الامه بالكميه والكيفيه فلات wannan al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da falala bil kamiyya gaba dayanta kuma wal kayfiyya da daidaikunta ita kanta al'umar gaba dayanta mai falala ce tunda Allah ya ce kuntum khayra umma ukhrijal linnati ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairin al'umma da Allah yake tsirarwa a bayan kasa kaga bil kamiyya kenan al'ummar gaba dayanta tana da farla sannan kuma akwai wasu didiku mutane a cikin ta kamar sahabbai musamman goma da aka musu albizir da aljanna irin sayyidina hasan sayyidina husayn da sauransu da sauransu da sauransu to akwai didiku masu farla a cikin al'umma kine bil kamiyya wal kayfiyya al ashira mas'ala mai namba ta 10 fadilatu ashabi musa falalan sahabban annabi musa domin suna da yawa in ba kuma ta ba darasin mu da ya gabata manzon Allah yayi ga wasu mutane masu yawa har yake ta nayi zatan mutane na ne sai ka ce haza musa wa kauma wancan annabi musa da jama'arsa kaga su ma suna da falala domin suna da yawa kuma akwai yawan su ya kara musu falala abun Allah subhanahu wataala alhadiya 10 mas'ala mai namba ta 11 ardul umam alai manzon Allah da je isra'i da mi'raji an bujiro masa da al'ummai gaba daya tun daga annabi nuhu da mutanansa har zuwa kan annabi isa da mutanansa duka sai da aka bujirowa manzon Allah da su wannan annabi wani ne ga mutanansa wancan annabi wani ne ga mutanansa anan ma yace yaga wani annabin daga hishe mutum biyu ne kada suka imaini shi yace yaga wani annabin ma mutum ɗaya ne imaini shi kai yace yaga wani annabin ma walaysa ma'ahu ahad ba kowa ma tare da shi shi kadai ne ana fahimta duk wannan a tafiyarsa isra'a da mi'raj aka nuna masa wannan kuma tafiya ce ta yan awanni in ka dau lissafin yanzu na agogo yan awanni ne amma ba wani abu da Allah bai nuna masa har aljanna har wuta har kursi har al'arshi har mala'iku har wannan annabawan har ma tattaunawa suke da wansu daga cikin annabawa da dan wannan lokacin kuma ku duba tafiyar fa daga garin Makka aka je Baitul Maqdis Palestine a yanzu daga nan kuma aka tafi sama da saman bakwai duk an yi tafiyar ne bayan sallar isha'i kafin can garbin dare ya dawo haka ake tafiya ana fahimta kun ga wannan kulfi ko ne aikin Allah ne yawa in ba Allah ba wani zai wannan aiki aikin Allah ne gaskiya yawa shi yasa da manzo Allah yazo ke fadawa mutanen Makka a lokacin ai ga abin da ya faru cikin dare muna je Baitul Maqdis daga nan mun tafi har gaba da saman bakwai kuma gashi iske ce ai wannan magana taka ba wanda zai gaskata ka ana fahimta suka ce ko babban abokin naka ma in dai ya ji wannan maganar ba zai gaskata ka suna nufin sayyidina Abubakar kenan radiyallahu anhu hiska tare sayyidina Abubakar radiyallahu anhu suke cewa ka ji abin da abokin ka yake faɗa yace me yace wai je da dare an ya je Baitul Maqdis daga nan yayi har gaba da saman bakwai ya je ya dawo kuma du'a dare ba maka ce ko kai ma ba za ka gaskata shi ba sai yake cewa shine ya faɗi maganar shine ya faɗa sai suka ce eh shine ya faɗa sai sayyidina Abubakar yake cewa wallahi in dai ya faɗa abin da yafi wannan ma ni na yarda ya faɗa abin da yafi wannan ma wallahi na yarda domin na tabbatar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan saboda haka wannan shine irin yanda manzon Allah aka bujiro masa da al'ummatai a wannan tafiyar da suka zo suke cewa za su masa tambayoyi in dai har ya je Baitul Maqdis da garin Makka ai su hanyar su sun sani tunda su ji dama sama sun san ba su san komai a wani wurin ba suka ce tunda dai har ka ce a tafiyar kai da ka je Baitul Maqdis sannan kai sama to za mu ma tambayo in dai ka je za mu sani ana fahimta bai kore shi za a yi ana daidai ku kaza menene daidai ku kaza me daidai kaza suna mai tambayoyi sai Allah ta'ala ya dauko hanyar Baitul Maqdis din gaba daya akai kamar majigi aka aje a gaban manzo da sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka tambaye shi Allah ya bujiro da gosa ya nuna masa ya ce musu abu kaza annabi dan gatan Allah ana fahimta to wannan duka an bujirowa da manzon Allah wannan har wuta da irin kalakalan azaban da ake wa mutane yace ya ga wa'ansu ana musu azaba da nau'i kaza sai ya tambayi Jibril alaihi salam sai ya ce waɗannan fa sai ya ce masu aikata aiki kaza ne da zunubi wa'ansu ana musu azaba da nau'in kaza na azaba sai ya ce Jibril waɗannan fa me suke yi wa Allah sai ya ce abu kaza suke yi wa Allah na laifi ba su tuba suka mutu waɗancan fa abu kaza suke yi wa Allah duk abin da ya gani ana yi wa mutane azaba sai ya tambayi me dalili sai mala'ika Jibril ya faɗa masa domin ya sanar da al'ummar su guji wannan abu an fahimta domin ya faɗa al'ummarsa su guji wannan abin kar su faɗa su ma sami irin wancan azaba ne bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah game da masu imani mai tausayi ne mai jin kai ne sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan shine malik yake cewa ardul ummati alaihi salatu wassalam manzon Allah an bujiro masa da al'ummatai gaba daya a wannan daren iyaka kowanne annabi da jama'arsa الثانية عشرة مسألة من أنباء نقوم شري أن كل أمة تهشر وحدها مع نبيها قوة الأمة ذات شيء تكيد أن نبيها شيني يوم ندعو كل أناس بإمامه أنقاني هو يوم ندعو كل أناس بإمامه قوة الأمة ده جاورا أنت قوة النبي هي جاورا الأمة سا زي جاغا بس نتفيا متانين كيركي سبيشي متانين مزاقوم ولا يكوس كورا سبت الله يسري ana fahimta matsala mai namba da 13 illatu man istajab lil anbiya mu duba muga zamu ga karancin wanda wa'ansu annabawan ba amsa musu kira ba suna da karancin mabiya ya ce wani annabi ma mutum biyu ne a tattalle shi wani ma babu kowa tattalle shi shine illatu man istajab lil anbiya karancin yanda aka amsa wa'ansu annabawan ba samu mutane da yawa ba arabi'atu ashara matsala mai namba da 13 anna man lam yuhibbu ahadun anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahadahu da annabin da ba wanda ya amsa masa tafi kai Allah da jani shi ana ganewa da annabin da ba wanda ya amsa kiran sa da yazo da shi daga Allah to a kiyama shi kai zai tashi an bai mutan nan shine anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahadahu al khamisatu ashar mas'ala mai namba da 15 samaratu hadha al-ilm alkhairin da ake samu cikin wannan ilimi ne tauhidi wa huwa adamu li'tiraru bil kasra shine kar kullun yawa ya rubi ka shi ya sama qur'ani kullun in ya tashi ya ban mutanen alkhairi kadan yake cewa qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun an gane ko kadan ne suke wa'azantuwa kadan ne masu hankali kadan ne kaza kadan ne kaza akasaruhum la ya'qilun akasaran nasi la yu'minun an gane ko in Allah kuma iya ibara da yawa a Qur'ani to abin da yake fadan ba mai kyau bane akan su yasa kar yawa ya dabe ka dama ai Allah ya ce kam min fi'atin qalilatin sai ce ghalaban fi'atan kathiratan bi iznillah da yawa zaka samu al'umma yar kadan mai imani mu'mina amma tarin jaye masu yawa wanda ba su da imani an bai mutan nan saboda kullun ko ku yan kadan ne ku tabbatar da imanin ku da zaman ku akan sunna amma kar ku rudu da yawa yawan da ba tauhidi yawan da ba bin sunna ba shi da wani amfani an bai mutan nan wa adamu az-zuhud bil qilla kuma kar ku rudu da kadan din kar ku damu sai kun yawa kar ku rudu da ku kadan din ne kawai ku tsaya dai kan tauhidi da imani da sunna as-sadisatu ashara mas'ala mai namba da 16 ar-rukusatu fi ar-ruqya fi min al-ayn wal huma an bada dama ayi ruqya shine karanta ayoyi da azkar wanda suke da alaka da neman waraka daga Allah idan zazzabi ya kama mutum ko ayin ko kambun baka ana fahimta akwai ayatu ruqya go ayoyin da ake karantawa idan wata matsala ta samu mutum malamai sun cicciro su a Qur'ani har ma an musu shafin su daban da kuma su azkar da addu'o'i da manzon Allah ya koyar to idan mara lafiya ya kamu da rashin lafiya musamman abin da ake ganin kamun aljanu ne ko abin da ya shafi kambun baka to shari'a ta bada dama a je a karanta masa da nawa kuma an yi su yanda shari'a ta koyar ana samun waraka ana fahimta to kaga zazzabi ma in ya tsananta ana wannan tunda manzon Allah ya ce ya halatta idan zazzabi yayi zafi ayi ruqya ana fahimta yawa kaga ya kamata mu haddace ayi ruqyan nan inda yake yawan zazzabin nan inda gida an kai mutum biyu uku to an yi wannan zazzabin kaga yawan zuwa asibiti da yawan alluran nan ga abubuwan yau da ake ciki akwai kaga ka haddace ruqya sai kai tai kuma Allah ya taimake kai da kyakkyawan niyya sai a samu waraka insha Allah ana fahimtar wannan sai malaki cewa as-sabi'a ashara matsala mai namba 17 umu ilmu salaf magabata mabiya sahabbai suna da zurfin ilimi li kaulihi fadin sa ne yake cewa faqad ahsana man intaha ila ma sami'a yace haqiqa ahsan ka kyautata ka zo da abu mai kyau man intaha har zuwa karshen ila ma sami'a abinda kaje daga sahabbai walakin kaza wa kaza sai dai da kaza kai da kaza yayi yafi fa ulima anna alhaditha al-awwal la yukallifu sani to anan sai muka fahimci wancan hadisi na farko to baya saba ma hadisi ne as-saminatu ashar mas'ala mai namba 18 bu'du salaf yana magabata na kore suka nisata amma dahil insan bima laysa fihi ba sa sanya banda basu cancanci a bi su ba yanda ko mutanen yau yaban suke su amma magabata so yabo bai da misuwa hatta margayi mallam Abubakar Muhammad gumi Allah ji kansa da rahama amma ganganun sai yake cewa da yabo da zagi duk ɗaya ne da yabo da zagi duk ɗaya ne wannan kalmar mallam Abubakar Muhammad gumi insha Allah ji kansa da rahama to magabata ba su damu da yabo ba ba ma sa son yabon ba su dai kawai so suke Allah ya bi su ko shi kenan amma yabon mutane ba shi bane abin nema rida Allah ita ce abin nema yardar Allah at-tasi'atu ashara mas'ala mai namba 19 qawluhu fadin sa a anta minhum da manzon Allah yace o kace kai ma kana cikin su da manzon Allah yace mutane 70,000 a wannan al'umar Allah zai shigar da su aljanna ba tare da hisabi ko hukuma ba sai o kace yace manzon Allah roƙa min Allah na zama a cikin su sai yace anta minhum kana cikin su alamun min a'lamin nubuwa wannan alama ce ta annabi ta in ba annabi ba wanda zai fadar wannan magana kai baka isa kace mutum iya cin yan aljanna ba sai dai annabi shi ma kuma wahayi ne sai dai wani muna kyauta masa zato wani mutumin kirki ne ya mutu a hanya kaza da kaza muna kyautata masa zato shikenan kai shiru amma wani dan aljanna ne aljanna wala shakka to sai dai annabi an bayyana annabi ne kadai yake da ikon fadar wannan shi ma ta hanyar wahayi yasa waɗancan asharatul bashru bil janna da duk wanda manzo Allah ya masa alƙawarin aljanna to daga Allah ne Allah ne ba shi sako ya fada musu an bayyana wannan sallallahu alaihi wasallam mas'ala a anta minhum ko alamun min alamin nubuwa al 20 fadilatu ukasha shi ma ukasha iya da farla ai tunda shi yace manzo Allah roƙa min Allah na mun to ina cikin zai ce kana cikin su ukasha iya da farla shi ma ukasha bin muhsin radiyallahu an al hadiya wal 20 na 21 isti'mal al ma'arib kai amfani da abin da ya bijiro kaga shi ukashin dama ya samu kuma yayi adace ya samu aljanna manzo Allah ne yake bada labarin waɗancan mutane 70,000 za a sa su a aljanna ba hisabi ba hukuma a daidai lokacin kaga dama ce sai ukashin shi manzo Allah roƙa min Allah na zama a cikin su sai ce anta minhu kaga shikenan yayi amfani da dama ce an fahimta yasa duk dama in ta zo kai amfani da ita in ta wuce kuma da wahala da sake dawowa matsala na ƙarshe na 22 husnu khulqihi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ce ba amma sai ya roƙa wa mutum sai ya samu to ka duba kai ko meye a yanzu kake yi wa dan uwanka hasada kare samu duk abin da zaka yi wa dan uwanka hasada kare samu wallahi da za a kasa aljanna a biliyan 100 to abin bai kai ka sau ɗaya na aljanna ba bai kai ba to amma ku duba manzon Allah kyakkyawan halinsa da tsarkin zuciyarsa ya nema wa mutum kadaran Allah mafi tsada ita ce aljanna tunda manzon Allah ce ala inna sir'ati llahi ghaliya ala inna sil'ati llahi aljanna manzon Allah ce ku tsaya ku ji kadaran Allah mai tsada ce ba kadaran Allah kuma ita ce aljanna yasa duk wanda zaka ci Allah ka samu aljanna Allah ka bamu aljanna to inda ya san abin da yake roƙa ma to ba zai wa kowa hasada ba an bai miji magana kamar kullun ai muna fara a sallah ihdinas siratal mustaqim Allah shirye da mu ta farki mare da shi ai ba kai kada kake roƙa kanka ba da kai da dukkan musulmai hatta hiyama assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah muna roƙonsa zuwa gare mu da sauran bayin Allah ma nagarta in dai ka san ma'anar wannan ka cewa Allah ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu ba shiryar da ni ba shiryar da mu dukkan mu musulmai shiryar da mu ta farki mare da shi duk musulmai ka sa su a wannan addu'a sannan ga addu'an cikin tahiyya dukkan bayin Allah na ƙuri ka sa su a ciki to in dai ka san wannan ma'anar to bai kamata ka bai kamata ba a kanai wa dan uwanka musulmi ya sada ku ina fata kuna gane karatu tunda kana roƙa masa abin da kudin duniya ba zai siye shi ba duk kadarar duniya dukkanta ta yi kadan ta sai aljanna gun Allah ba da isa ba wallahi to kana roƙa wa mutum wancan matsayin wanda kudin bai siyan sa kuma akan dan abin da bai kai ya kawo ba sai a same kana masa sada a duniya kaga in dai mun san wannan ma'anonin to kamata mu share zukata mu ga yan uwan musulmai ka sowa dan uwanka alkhairi yanda kake sowa kanka yasa wani malami yake cewa ba wanda yaji dadin zaman duniya illa wanda yake san alkhairi je kan kowa kullun shi kuma iya cikin alkhairin Allah kenan amma duk mutumin da yake hasadan alkhairi kar ya samu wani to kullun iya cikin damuwa shi kuwa tunda abinda Allah ya yanka wa bawa zai same shi wallahi sai ya same shi duk bakin cikinka duk hasadarka duk cin kafarka wallahi ya same shi kuma iya samun nasa kai kuma bakin ciki da shi za ka kwana amma kai wasa ka je ka sawa ka hadu da hawan jini baka isa kuma ka hana Allah ikonsa akan bawa sawa yasa kullum mu'amalar mu da musulunci ya dasa a cikin mu ita kadai ta isa ta samu zaman mutanen girki kar ma a ƙara wani abu kun ga ku duba yanda matsayin sallah yake a gun Allah in ka fara karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duk wannan yabo kake wa Allah kana girma shi ana ganewa sai kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kake kaiwa Allah sakon cewa Allah gare ka muke bauta ba ni kadai ba dukkan mu musulmai kana kai shedar kowa zuwa ga Allah kuma sannan kai kadai muke neman taimakonka in ka kai report din ba naka kake kaiwa ba duk al'umma ne kake kaiwa sannan kuma kace ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tabarki madidici da kai da musulmin da wanda kake wa hasadar da wanda kake fadan da shi in dai musulmi ne to ka kai ka mika shi gaban Allah a muku tare ana fahimta siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin duk wannan idan muna fahimtar su fahimtar ta mai zurfi to zamu ga su kadai sun isa su zama zaman mutane kirki kawai mu dinga kaunar junar mu mu dinga ainihin wasi da abubuwan da zai hada mu husuma ko abin da ya kama da wannan Allah ya samu dace wala shi ne karshen wancan babi sai babi na gaba babul khawfi min ash-shirk shi kuma wannan babi zai magana game da tsoratarwa game da shirka al-khawfu min ash-shirk jan kunne da tsoratarwa kada mutun ya fada cikin shirka ina ce laifin da in aka mutu ana yi Allah baya yafiwa ana fahimta ita ce laifi wanda Allah ya fi kiyamata sa a bayan kasa gaba ɗaya laifin da ake wa Allah shirka ita ce shugaban su gaba ɗaya yasa malam ya bude da ayan Qur'ani yake cewa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake fada inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ta'ala bai gafartawa wanda ya mutu iya shirka dukkan mutumin da har ya je ya mutu iya shirka bai tuba ba to irin waɗannan mutane Allah ya nassanta da wannan aya cewa ba zai musu gafara ba sannan kuma iya gafara da wani zunubin da ba shirka ba amma ga wanda yaso ma duna zalika sai ce liman yasha dukkan zunubin da ba shirka ba in Allah ya so iya gafartawa amma sai ya so kai kuma baka san kana cikin wanda Allah ya so din ba ko baka ciki baka sani ba tunda gaibi ne kuma Allah bai fada kowa ba kaga zaman ka lafiya dukkan zunubi ka guje shi kawai kar ma kai ana fahimtar wannan amma kuma zunubi mafi girma a gun Allah ne shirka tunda an ware shi a cikin dukkan zunubai aka ce shine idan mutun ya mutu iyayi bai tuba Allah ba zai gafarta masa daga cikin illar shirka idan mutun iyayi to Allah ya haramta masa aljanna in dai mushriki ya mutu to ba zai taba higa aljanna ba in dai aljanna ta Allah ce Allah ba zai sa shi ba tunda ya ce innahu man yushriki billahi sai ya ce faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda yake shirka yake hada Allah da wani kuma ya mutu bai tuba ba to aljanna ta zama haramun a gare shi ba zai ga aljanna ba a wani hadisi kuma manzo Allah ke ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda shirkarsa ta zuwa gumboka yi ci kun ga zuwa gumboka ma shirka ce kadan sai ce man ata arrafan aw kahina duk wanda ya je wajen dan duba ko boka fasaddaqahu bima yaqul kuma shi wanda ya je wajen bokan ya gaskata boka kan abin da ya faɗa masa ai hannu aka sama ai haka ne ko kuma an binne ma wani abu ko je ka nemo bakin kaza ko farin dan akuya ko wane ne duk abin da zai dora ka gamso kace eh haka ne to wannan abin da kai wa boka na gaskata shi akan abin da ya faɗa ba to manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan ya kafirce Qur'ani gaba ɗayansa faqad kafara bima unzila ala muhammad kaga hadarin ba karami bane kuma duk wanda ya je wajen boka boka ya faɗa masa wani abu ya ji bai yadda a zuciyarsa ba bai yadda ba
to sai yayi sallan kwana 40 Allah bai karba ba kuna bayyana lam yaqbal Allah minhu salata 40 yawma inda mutun ya taka ya je wajen boka boka yace kaza kaza ne kai aje dihi bai da ba to zuwan da yi da ba da lokacin sai daga boka to sai an kwahe sallan kwana 40 a rayuwar Allah ba daga ba ko bai gaskata ba ko ya ce je ka nemo bakin dan tauri kace kai ba zan nemo je ka nemo bingimin ka za ka ce kai ni ba zan nemo ga abu ka za ka je ka binne ko ka je kabari kai ka ba yace shi ba zai ba to wannan zuwan da yi da ƙaryatawar ma da yi sai ya yi sallan kwana 40 Allah ba zikira ba yasa kullun nake faɗa idan munasaba ta taso wallahi idan kaga wani musulmi in ya aikata wani abu to zaka yi mamaki to amma in ka fahimci yanda Allah yake mu'amala da mutane ta ilimi ba za ka yi mamaki ba mutumin da bai nemi abun ba sai da ya bar musulunci sai da ya shirka sai da ya je gun boka sai da ya hada Allah da wani duk ya tattara ya samu abu to ta ina tausiri zo masa ta ina ai ana samun tausayi ne ta hanya mai kyau tausayi ai ba aikin banza bane yayi tausayi sifar mutanen kirki ce duk wanda ya sadi Allah ya zama ya je wajen boka ya kafirci yayi kaza duk she ya samu ko matsayi ko kujera ko a dukiya duk ya je ya samu a hakan kar ka taba sa ran zai tausaya ma tunda bai san ma tausayin ba ma bai san shi ba wallahi bai ba ai ba banya sa ba dukiya tsarkakakkiya ita ce ake sa ran tausayi a cikinta mulki tsarkakakke da aka same shi ta hanya mai kyau shi ake sa ran samun jinkai a cikin sa ba irin wannan ne yanzu ba waɗannan mutanen namu za ku sha mamaki idan ka dauko duka waɗannan shugabannin na siyasa da aka zabe su dinnan duka wallahi da kyar zaka fidda kashi 10 cikin 100 wanda ba sa da mu'amala da bokai da kyar zaka samu kashi 10 cikin 100 amma a galibiyar su mafi yawan su suna da alaka ko ta kusa ko ta nesa da bokai yasa in sun yi wani abu wallahi ba za ka yi mamaki ba ba za ka yi mamaki ba tunda abin kwata kwata an bar hanyar Allah akan sa babu taimakon Allah babu dafawan Allah akan sa yasa ai da ganin wani rashin tausayin ka san ba abin za yake ba ta yaya mutane suna kukan targade sai ka zo ka kare mutum kuma kuma haka bane targade ya dame shi da zabi ba iya tawayyo Allah ya arsa inda zai zaka sa domin rashin imanin kai ka zo ka arsa kariya shi kuma kaga wannan akwai daukewar hannun Allah akan su Allah ya ba su ne domin duk burinsu na duniya ya cika su mutu ba su da imani ko shi kenan saboda ka wannan shine hadarin shirka da mu'amala da bokai mutum iya zama ba shi da imani kwata kwata duk abin da ake faɗa na imani wallahi ba zai yi he ji kamar ta tsuniya ma ake faɗa domin imanin da ma zuciya yake zama to zuciyar gaba ɗaya ta zama bakakkirin alkhairi ba zai yi ta Allah ya tsare Allah ta'ala yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara ga wanda ya mutu ya shirka sannan kuma yana gafartawa zunuban da ba shirka ba amma ga wanda ya so suratul nisa aya mai namba ta 48 wa qala al khalil alayhi salam annabi ibrahim khalil rahman yake cewa wa junubuni wa bani an na'budu al asnam ya Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana game da bautar gumaka Allah ka nisanta ni da ƴaƴana game da bautar gumaka Suratu Ibrahim aya mai namba na 35 wa fil hadisi ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhawfu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar ma yake ke cewa abinda nafi tsorace muku shi abinda nafi tsorace muku shi ya ku wannan al'umma tawa shine karaman shirka ina tsorace muku karaman shirka fa su'ila anhu fa qala sai aka ce masa manzon Allah me karaman shirka ko wace ce karaman shirka sai ce ar-riya'u riya yin abu dan ayyuka ka ba dan Allah ba kuma wannan kowane fage ta shiga fagen karatu ta shiga fagen karatun Qur'ani ta shiga fagen ilimi ta shiga fagen aiki da dukiya ta shiga fagen jihadi ta shiga an fahimta duk wani aiki na alkhairi ne tana iya shiga cikin sa yasa kullun ka dinga neman tsarin Allah daga shida dan shidan burin sai bata ma aikin ka da kai ana fahimta yasa akwai wani hadisi na Abu Huraira hadisi mai ba da tsoro yake cewa mutane ukun farko da za a fara jefa a wutar jahannama tsaya ku ji mamakin aikin su ba dan matsalar har ya tashi gaba to kowane ɗaya aikin zai iya zama sanadin samun sa aljanna farko manzalati za a zo da wanda Allah ya bashi ilimi iya ta karantarwa dare da rana to ashe matsalar shi dan ya shiga ba dan Allah ke karantarwa ba dan ya burge a ce ba ya ki sune masu ilimin gari sune masu ilimin unguwa wannan shine a ransa kawai manzon Allah ya ce Allah zai sa mala'iku tutsiye shi Allah ya ce wane eh na baka ilimi a duniya ce ƙwarya Allah ka karantar yace eh Allah na yi sai Allah ya ce dan wa ka karantar sai ya ce Allah dan kai na karantar sai Allah ya ce kazzabta ƙarya kake ba dan ni kai ba kai dan a ce wane kiran kai dan a ce baya ku wannan itse niyyar ka zuciyar ka so da ka abuna baka da ladan komai sai a jefa shauta sai a zo da mai aiki da dukiya ya gina masallatai ya gina makaranti ya gina wani ya taimaki wani amma a zuciyarsa dan a yabe shi ji dadi ba dan Allah yake ba Allah da ce wane na baka dukiya a duniya ce kwarai Allah ka bani kai kaza ka gina kaza ka taimaki kaza dan wa kai wannan aikin sai ya ce Allah dan kai ne ya Allah shi ƙarya kake ba da ni kai ba kai ne dan a ce baya kai ai in kai in kaga masallai ai irin suwana yayi kaza kaza to wannan yake tsoye ji kuma kajin kuma shine sakamakon ka Allah ce baka da komai a gura sai Allah ya sa mala'iku su ji bashi a wuta he azo da wanda ya fita jihadi yaki na musulunci amma ya fita yakin dan a ce hijarimi ne baya shi wannan ita ce niyyar sa shedan ya bata mai niyya ya sara a sare shi amma duk dan a ce hijarimi ne a zo da shi Allah ce na raya ka na baka karfi na baka kaza ka je jihadi kaza ka je ce Allah na ce dan wa ka je sai ce Allah dan kai na je ne yace Allah ce ƙarya kake ba dan ni kai ba ai kai dan a ce kai jarumi ne kuma an faɗa ka ji dadi saboda ka anan guna baka da komai sai a je ba sha wuta su ne farkon mutane uku da wuta za ta fara karyawa da su a lahira kun ga illar yabo kuma dirriyan ce ta bata masu aiki kaga ba da ilimi indai kai da ikhlasi shi kadai zai iya sa Allah ya baka aljanna aiki da dukiya indai kai dan Allah da ikhlasi Allah zai iya baka aljanna haka nan jihadi amma domin riya ta shiga ta bata aikin sai mutum ya zama to zero ba shi da komai kuma hakan ma Allah iya fushi da shi ana fahimta saboda ka lalle ilallah har in Allah ya baka wata dama ta taimakon addini da dukiya ko da mulki ko da ƙarfi ko da ilimi to kullun ka dinga roƙon Allah ka dinga neman tsarin Allah daga shira dan dan wani mistake dan kankane wallahi sai sa wani ake kai asararsa Allah bai kaunar ka hada shi da wani cikin abin da Allah ne kaɗai ke da iko kansa ka san ba da lada Allah ne ki to har in kana aikin lada kake so wani ya gani ya yaba ma to ka hada Allah da wani ka mai tarayya yanda kake so Allah ya baka lada haka kake so wancan ya yabe ka Allah ko baya san wannan kai wani bawan Allah aka ce Allah ya hore masa Qur'ani duk sallan dare da yake yi Qur'ani yake bi a jere in ya saukai sake dawowa haka ya mai da abun kullun to wata rana sai ta yi cikin dare iya sallah ya rera karatun alqur'ani sai jin motsin makocinsa kamar zai tashi haka to jin motsin makocinsa sai canja murya dan makocin ya ji shi shi dan ya kawo mai wani flashin haka can sai fahimta sai dawo gyara niyyar sa to bayan ya gama sallan sai ya kwanta dan bacci haka kafin asuba ta yi sai mafarki gashi nan an je lahira ana zuwa ana karbar sakamakon ayyuka sai aka ce can gun gun karbar sakamakon haddin alqurani ne duk wanda suka saukan alqurani to a can ake ba sakamakon su amma farkin ba sai yaje zai karba sakamakon su aka bahi sakamako sai ya ga wani sakamakon da gibi bai cika ba amma wansu kuma a ciki sai yake tambaya wannan bai aka bada cika ba sai shi ai akwai rana kaza da kaza da kaza ka tashi kana sallah sai ka ji motsin makocinka sai ka dan canja murya dan yaji to iya wannan ne Allah ya kwashi bayan su a ciki tunda ba da shi kai ba ko duba matsayin karatun Qur'ani a yau amma har in ka canja niyya ba dan Allah ba to wallahi ba ruwan Allah da wannan aiki so da kami kokarin jaddada niyyar duk abu ko sadaka zakai kyautata niyyarka ko alkhairi zakai ko zumunci zakai ko me zakai kyautata niyya kai dan Allah kawai shikenan ana fahimta manzon Allah ya ce musu ar-riya'u karamar shirka ita ce riya wa an ibn mas'ud radiyallahu an daga abdullah dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata dukkan wanda ya mutu walam yad'u min dunillahi niddan bai taba jingina ma wa Allah kishiya ba ah man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan duk wanda ya mutu kuma iya hada Allah da wani iya jingina wa Allah kishiya to da kalan nara zai shiga wuta kaga wani karkara ne shirka ce duk mutumin da ya mutu a kudirin sa ko a aikin sa ya jingina wa Allah kishiya ya hada Allah da wani to ya mutu a wannan yanayin to ma'aikin Allah ya bada labarin wuta ce maka masa hadisin ya cikin littafin Bukhari wa li muslim an jabir حديث مسلم دغ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه دو وند يموت يا دو الله ا cikin lefukan sa kaf ba shirka a ciki ba shirka cikin lefin sa to dakal aljanna Allah zai ba shi aljanna wa man lakiya Allah wa man lakiyahu yashriku bihi dakalan nar duk kuma wanda ya hadu da Allah a cikin tarun laifin sa akwai shirka shi kuma wannan wuta ce mu kuma za su sha wuta rawahu al-bukhari shi ma wannan hadisi ya shi littafin imam al-bukhari kun ga shi shirka tana kai mutum wuta rashin shirka iya zama sababin samun ka da aljanna a gun Allah ana fahimtar wannan fihi masail الاولى الخوف من الشرك a wannan babi da muka karanta akwai tsoratarwa game da shirka dukkan musulmi ya kamata ya tsorace shirka asaniya anna riya'u min ash-shirk ita mariya tana cikin shirka tantana iya kai mutun zuwa ga wuta athalisa na uku annahu min ash-shirk al-asghar ita riya tana cikin karamar shirka ash-shirk al-asghar ba akbar ba tana cikin karamar shirka arabia matsala na hudu annahu akhawfu ma yakhafu minhu ala salihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin abin da yafi tsoracewa mutanen kirki shine wacce riya din tunda yace inna akhawfu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar manzon Allah iya tsoracewa mutanen kwarai kada shi dan ya rinjaye su su riya aikin su Al-khamisa mas'ala mai namba na biyar qurbul jannati wan nar kusancin aljanna da wuta shirka za ta iya kai mutum wuta rashin shirka zai iya kai mutum zuwa ga aljanna as-sadisa mas'ala mai namba na shida al-jam baina qurbihi ma fi hadisin wahid a cikin hadisi dai akai bayanin kusancin aljanna da kuma kusancin ita wutar kanta as-sabi'a mas'ala mai namba na bakwai annahu mallakiyahu la yushriku bihi shay'an dakal aljanna duk wanda ya mutu ya hadu da Allah ba shirka a cikin laifin sa to Allah zai ba shi aljanna wa mallakiyahu duk wanda ya mutu ya hadu da Allah yushriku bihi shay'a a cikin laifin sa akwai shirka akwai tarayya ga Allah shi kuma da kalan nara zai shiga wuta walau kana min a'badin nas malice ko da iya cikin mafi yawan ibada ga mutane duk ibadar ka in dai kana shirka wallahi ba za ka yi ga aljanna ba duk yawan ibadarka ana fahimta wannan shine malin cewa law kana min a'abadin nas ko da yafi kowa ibada ku a cikin mutane har in dai ya mutu alifin sa akwai shirka to babu shakka babu shi babu samun aljanna saboda ya kamata ƴan uwa mu dinga fadakar da kanmu game da shirkan nan da iyalanmu da yaranmu da dukkan wanda muke zaune da su mu dinga tsoratar da kanmu game da shirka yanzu abubuwan sun kai sun kawo wani iya aikin sa lafiya kalau wani iya kasuwar sa lafiya kalau amma wani kawai sai zo ya ba shi shawara wannan shawara sai ta iya jefa shi zuwa ga shirka ko dewa iya faruwa ta aiwa ne kana samun ci gaba aikin nan kaza ka to karka zauna ba ka tsaya da kafarka a to da kafarka sai ke zuwa wai tsayuwa da kafar ma'ana fa ka je ka nemi taimakon bokaye ba shine ma'ana wai ka tsaya da kafar wani kasuwar nan ka shiga a sa'a kana ganin daga shigarka kaza da kaza to wallahi karka sake ka tsaya to duk wani shawara ake bi mutun ya je ya hada Allah da wani wannan shine maganar da aka ce ka tsaya da kafarka ba ana ka azkar na sunna na neman tsari ko neman ci gaba gun Allah ba suna nan burjiga suna ka dinga yi wajen neman kariya ko neman ci gaba a rayuwarka ana fahimta kai ka samu lada ka dace da sunna kuma kai sa Allah biya ma bukatarka amma kada ka yadda a zo a baka shawara ka je wajen neman wani matsayi ko daukaka a ce sai kai wa Allah tarayya karka yadda da wannan matsayin bashi da amfani bashi da rana duk abin da zaka samu a duniya karshe ka zama ta wuta ce makon marka bashi da amfani saboda ka kiyaye da wannan dewa mata ma ana yaudara su da wannan yawa mata wajen aboki ya zama daga mijin su ya da kokarin zai kara aboki ya zama kuma shikenan ke wallahi kika zauna karki zauna karza ita ma can arzikin ana shirya ta ke ma ki tashi kaza kaza daga nan kuma shikenan sai bokai duk wannan musibar ana cikin sa yanzu wallahi malam shi yasa karatun tauhidi shine abin da ya kamata malamai su dawo masa haikan a yanzu tunda shirkar ne ma take ta dawo ni ma take ta dawo yanzu ka ji harkar kasuwancin mu gari yanda ake kin Allah ake binne-binne a harkar kasuwa zaka yi mamaki binne-binne fa na mushi na gashin wani abu na fatar wani abu a kulle wani abu a jefa a shafan shagon wani wai diddin alalata masa da fosu da ko musulmi ne kuma iya zuwa iya sallah iya zuwa iya jin karatu duk mutumin da ya mutu da wannan aikin wallahi tallahi in bai tuba zai samu aljanna ba haka Allah ya nasanta kuma haka manzon Allah ya faɗa mata akai kishiya su ma suna haka kulle kulle binne-binne rataye-rataye duk dai kuma illar duk shirkar ka duk inda za ka je to abin fa da Allah ya kaddara wallahi sai yayi wani kulumbotanka da binne-binnenka ba zai taba hana Allah abin da ya so ya zarto ba zai yi ba kaga hasara 10-20 abin da Allah ya yi zai yi sannan kuma ga yi mutum ya je ya fada wani bala'in da ba zai iya fita ba shi yasa manzon Allah ya ce ba duk rayuwar fa an yi programming ɗinta ba tun kafin ka zo duniya duk abin da za ka yi a duniyan nan sai da Allah ya tsara maka shi kuma wannan tsarin da Allah ya baka isa ka fita daga cikinsa ba da numfashinka da kwanakinka da arzikinka da haihuwanka da za ka yi da me za ka tara me kadararka me matsayinka na ilimi me matsayinka a aiki me za ka tara me za ka ajiye me za ka mallaka komai sai da Allah ya sa malaika ya rubuta mashi kafin ma ka cika haihuwa a cikin mahaifiyarka tun kana dan wata huɗu aka ma wannan ko manzo Allah ce wallahi wannan rubutun da malaika ya ba mai gugi shi to indai ka fahimci wannan na fahimci wannan me abin da hankali a wannan rayuwa me abin zagun boka me zai baka abin da Allah ya yanka ma ya iba ma dole sai ka cin mahi zaka mutu ma'aiki yayi wani hadisi da yake cewa na rantse ga wanda rayuwata take hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamutunna nafsun hatta tustukmila rizqaha babu ran da zai fadi ya mutu wallahi sai ya ci ma arzikin da Allah ya yanka masa ba za ka mutu wai ka bar arzikin ka naka ka bar shi baka cin mashi ba zai yi ba sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku abinda Allah ya tsara maki za ka samu ana fahimtar wannan saboda duk wanda iya cikin abinda zamu ƙara jaddada imanin mu ga Allah mu yarda da abin da yanka mana ba tare da bibiyar bokaye ko ƴan tsafi ba al-thamina mas'ala mai namba ta 8 annal mas'alatu al-azima su'alu al-khalil lahu wa li banihi wikaya ibatul asna mas'ala ce mai girma annabi ibrahim khalil rahman da kansa yake roƙon ubangiji ya nesanta shi da shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka tunda bautar gumaka tana cikin shirka wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ubangiji ka nesanta ni da ƴaƴana game da bautar gumaka at-tasiya mas'ala mai namba na 9 i'tibari ko kuma i'tibaru bi halil akthar annabi ibrahim ya kula da mafi yawan mutane din ba masu tauhidi bane sai ya ce rabbi ya ubangiji innahunna cewa waɗancan gumakan allalla katsiran minan nas san zama sanda sanadiyar batan mutane masu yawa gumaka da shirka da bokanci san zama sanadiyar batan mutane masu yawa haka annabi ibrahim ya ce gumaka bokaye tsafi sihiri to ya zama to sanadiyar batan mutane masu yawa a subar hanyar Allah yasa nake roƙon Allah inji annabi ibrahim da ƴaƴa akan kada Allah ya jefa mu a wancan layi ana fahimta al-ashira mas'ala mai namba na 10 fihi tafsir la ilaha illa Allah akwai tafsirin la ilaha illa Allah kama zakarahu al-bukhari kama yin imam al-bukhari ya fitar a can baye kenan al-hadiyatu ashar mas'ala mai namba na 11 shine ma da yake cewa fadilatu man salima min ash-shirk farallan mutumin da ya kubuta daga shirka duk mutumin da ya je gaban Allah da tarun laifi amma a laifin ba shirka to babu shakka iya da farla kuma duk mutumin da ya je ga Allah da yawan ibada kuma da shirka a ciki to wannan ba ya da wata farla a Allah ana fahimtar wannan wannan shine karshen wannan babin kuma karshen darasin mu na yau kenan insha Allah za mu samu matsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ni da ku gaba ɗaya abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kuminta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kunguje mata muna addu'a Allah ta'ala ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka sa da mu da su aljanna ci makomar mu Allah muna roƙonka ka shirya mu da mu da zuriyarmu ya Allah ka dora mu a hanya madidiciya Allah ta'ala muna roƙonka bukatunmu na alkhairi ka biya mana Allah ta'ala marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu bukatu daban-daban a gare ka ya Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi masu neman gudunmuwar addu'o'inmu bisa bukatunsu da namu da nasu duka Allah ka biya mana muna addu'a ga Malam Umar ɗaya daga cikin masu halarta wannan darasi duk da yau ma bai zo ba akwai yarinyarsa da ke fama da rashin lafiya to ya ce ta sha don Allah ta'ala ya ba ta lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya warkar da ita da yayi mata dukkan abin da yake damunta da ita da dukkan musulmi gaba daya muna addu'a kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yassare mana wannan rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka mana magani shi wannan kunci da tsadar rayuwa da yake ciki akwai Allah ka mana ƙarshen sa Allah ka yayyafa wannan musiba ruwan sanyi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka tsare mana mutuncin mu da rayuwar mu da iyalan mu da addinin mu Allah dukkan wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka damu da shi dukkan mai nufin mu da shari Allah ka nisanta mu da shi muna ƙara addu'a damunar mu da wannan kakar ta fara kullu Allah ka sanya mata albarka abinda aka noma Allah ka sa masa albarka abinda aka samu Allah ka sa masa albarka muna ƙara addu'a ga ƴan uwan mu mutanen Maiduguri irin jarabawan da suka zo cikin su a ciki Allah ka masu mafita Allah ta'ala ya mayar musu da abin da yafi wannan alkhairi Allah ta'ala ya ba su mafita a wannan rayuwa da dukkan waɗanda suka yi sun jarabawa makamancin wannan muna addu'a ga shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya mai sa kai da aljanna Allah ya biya bukatunsa na alkhairi da namu Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirye zuriyarsa da ta mu hanyoyin neman sa Allah ya inganta masa su Allah ya bashi tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa da mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi